الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم في وتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبل آية تاريخ هدو دا 43 wanda ya yi daidai da 3 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin fasarar ainihin Alkur'ani mai girma, duk da cewa mun fara bayani akan tambihin da muka yi alkawari za mu yi mu al'umma, sa'annan a ci gaba da ainihin tafsiri kamar yadda aka saba. To, jiya mun fara magana akan wato daga cikin kurakuran mu 'yan Najeriya, rashin gano cewa irin mu irin shugabanninmu ya kamata mu samu wannan fahimta cewa irin mu irin shugabanninmu, wanda na ɗan yi bayani mai tsawo kuma har na yi wani alƙawari cewa zai iya yiwuwa wani ya yi tambaya. Idan mun ce irin mu irin shugabanninmu, to yaya kuma kamar ƙasashen Turai wanda su kafirci ya musu katutu, saban Allah ya musu katutu, amma kuma sai gashi shugabannin suna yin adalci ga talakawansu, talakawan garin suna samun biyan buƙatansu, to menene za mu ce dangane da wannan? To kaga a nan wajen idan aka ce musa, idan muka faɗa haka cewa ai zunubi shine sababin ukuba, to me yasa ake ta samun ci gaba a ƙasashen Turai irin ƙasashen America, ƙasashen Ingila, ƙasashen Faransa, ƙasashen kaza, su suna ta samun ci gaba kuma talakawa suna samun adalcin shugabanninsu? To wani irin amsa za mu bayar akan wannan? To amsa akan wannan ya kai ɗan uwa shine ai irin wannan ci gaba ainihin Hausawa suna kiransa ci gaban mai haɗar rijiya, suna kiransa mai ci gaban mai haɗar rijiya ne, kuma kiwon ragon layya ne shi wannan. Menene ma'anar kiwon ragon layya? Shine abin da Larabawa ke kira istidraj, wato idan mutum na iya siyan rago ramamme, idan ka siya rago ramamme za ka iya ka samu abinci lafiyayye, ka dinga ciyar da wannan ragon, ka ciyar da ragon nan abinci mai kyau, ka shayar da shi ruwa mai kyau, ragon nan yayi ƙiba. Me ya sanya ka ciyar da shi abu mai kyau, ka shayar da shi abu mai kyau domin yayi ƙiba? Wato ka ciyar da shi mai kyau, ka shayar da shi mai kyau domin ka ji daɗin yanka shi lokacin layya. Ina ba san gane wannan. Domin ka ji daɗin me yanka shi lokacin layya. Idan ka ba rago abinci mai kyau zai yi ƙiba, kana so ragon yayi ƙiba saboda ka samu lafiyayyen ragon da zaka yanka lokacin layya. To kazalika Allah subhanahu wa ta'ala yana iya baiwa kafirai duk abin da suke so a nan duniya, ya ba su ƙarfin makamai, ƙarfin tattalin arziki, ya ba su ainihin tsaro da kuma duk abin da suke buƙata. Amma ya musu haka ne saboda ya musu talala, saboda su yi lafiya, su yi ƙiba, su yi kaza, saboda Allah ta'ala ya ji daɗin ƙona su a wutan jahannama gobe kiyama. Ina fatan gane wannan. Ana kiran wannan istidraj. An gane ko? To Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi haka ne ga wanda baya so. Idan Allah baya son ka da alkhairi, idan kana saban Allah, maimakon Allah ya yi maka azaba a duniya, bal ma sai Allah ya ƙara maka lafiya, ya ƙara maka dukiya, ya ƙara maka samun zaman lafiya a rayuwanka. An gane ko? Har sai kaga mara wayau sai ya saki jiki, ke tunda dai gashi lafiya na lau, kuma gashi ina samun wadata, ina cimma burina gaba ɗaya, ya nuna kenan Allah yana so na. To maimakon ya tuba zuwa ga Allah sai ya ci gaba da saban Allah akan haka, ya saki jiki, kaga yana ƙara sakin jiki, yana tsara fuskantar ainihin fushin Allah, yana mutuwa in ya gamu da Allah sai Allah ya masa azaba mafi tsanani. An gane wannan ko? Saboda Allah yakan yi haka ne ga wanda baya so domin yayi masa talala. Babu azaban da yafi a kwace musu addini, babu imani, babu akida. Duk mutumin da an ba shi duk abin da yake so a duniya amma ba shi da imani, ba shi da akida, akwai azaban da yafi wannan? An baka duk abin da kake so a rayuwar duniya amma baka da imani, baka da akida. Shin da ka samu duk abin da kake so a wannan rayuwar duniya, ka mutu ka dawoma a wutan jahannama, shin wanne ka fi so? Wanne ne yafi zama azaba? Da wanda za a mai azaba a rayuwar duniya ya mutu ya shiga aljanna, da kuma wanda za a ciyar da shi dadi a duniya don a ji dadin kona shi gobe kiyama, wanne ne yafi? Saboda haka in ka ga Allah yana ba mutum dukiya, yana ba shi wadata akan saban Allah shi, ba wai yana nuna Allah yana son shi bane, Allah yana masa istidraji ne shi. Ya kai dan uwa, shin kana so ka samu dukkan jin dadin duniya amma baka da addini? Wane ne yake so ya samu dukkan jin dadin duniya amma ba shi da addini, ba shi da aljanna? Wane ne shi? To Allah ta'ala cikin Al-Qur'ani yana cewa wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Kada kafirai su yi tsammani cewa annama numli lahum khairan li anfusihim, cewa wato jinkirta musu da muke yi dinnan, muna ba su tsawon rayuwa, muna ba su arziki da sauransu, kada su yi tsammani cewa khairan li anfusihim wai shi yafi alkhairi ga kawukansu, ba shi yafi alkhairi ba. Allah ya daga mu turawan America kafa, ya ba su karfin tattalin arziki, karfin makamai, karfin mulki, zaman lafiya a cikin kasashensu. Kasashensu sun fi kowace kasashe zaman lafiya, amma fa mu dinnan suna ingiza mana rashin zaman lafiya. To kada mu yi tsammani irin halin da suke ciki alkhairi ne ga kawukansu. Sai Allah ya ce innama numli lahum liyazdadu isma, kawai muna jinkirta musu ne, muna daga musu kafa ne saboda su ƙara yin zunubi. An gane? Allah na ba shi lafiya, yana ba shi zaman lafiya, yana ba shi ƙarfin tattalin arziki domin ya ƙara yin zunubi. Shin idan ya ƙara yin zunubi, alkhairi ne gare shi ko sharri? Sharri ne. Yanzu irin abubuwan da ke faruwa ƙasashen Turai na suna samun duk abin da suke so, yana sawa su manta da Allah sai su ƙara yin zunubi. Idan sun ƙara yin zunubi, suna ƙara fuskantar fushin Allah, kuma azaban yana ƙara ƙaruwa. To wannan shine abin da Allah ya gaya mana, kada irin wannan abin ya bamu sha'awa. Je to ai ga kasashen Turai Allah yana ba su duk abin da suke so, to me yasa Allah yake ba su? Sai mu ce maka Allah yana ba su ne don su ƙara zunubi, kuma idan sun ƙara zunubi za su ƙara gamuwa da fushin Allah, su ƙara gamuwa da azaban Allah. Sannan a cikin wata aya Allah ke cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا دو وانده يكسن شيئنا سن رايوان دنيا وزينتها دو كليان دنيا وانا شيني بورنسا سي الله يشي نوصف إليهم أعمالهم فيها زام تشكا مسلساك مكوان أيوكنس الدنيا دو وانا أبن دسكيسو الدنيا الله زي باسو. Suna son ƙarfin mulki sai Allah ya ba su, suna son ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ba su, suna son ƙarfin tattalin arziki sai Allah ya ba su, suna son ƙarfin makamai fiye da kowa sai Allah ya ba su. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun, za mu cika musu sakamakon ayyukansu a nan duniya, alhali su a cikin duniyar nan ba za a tauye musu komai ba, za a ba su duk abin da suke so, ba za a tauye musu komai ba. Sai Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wayannan sune wanda ba su da komai a lahira sai mai sai wuta. Amma kada a manta fa, duk abin da suke bukata a nan duniya sun samu, amma a lahira ba. Ko oho, shin wannan alkhairi ne a gare su ko sharri? Kana san irin wannan gata din? Ka samu irin gatan da aka yi wa America, aka yi wa Ingila, aka yi wa Faransa, aka yi wa Russia, aka yi wa China, amma kuma bayan ka samu wannan gata gaba daya ka samu wannan gata iya rayuwar duniya amma idan ka mutu gobe kiyama baka da komai sai wutan jahannama shin wannan rayuwa gata ne ko azaba kaga azaba ne sai Allah ya ce wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata a cikin duniya ya baci wa badilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka kasance suna aikatawa ya zama badil duk wani aikin su ya zama barkace an gane wannan ko sannan kuma a wata aya Allah ya kara fito da abun fili Allah yana magana akan wasu kafirai da suka saba ma Allah suka yi ta'addanci ga manzanni bayan sun saba ma Allah sun yi ta'addanci sai Allah ya ba su kowane irin gata an gane suna kashe annabawa suna musu izgili suna fada da musulunci amma kuma sai Allah ya biya musu bukatun su na duniya an gane to wanda ba shi da wayo sai ce mutanen nan sun more wanda ba shi da wayo sai ce babu yan gata kamar mutanen nan yan America ai sun fi yan Nigeria morewa an gane wannan ko shine sai Allah yake cewa falam ma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay a lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su abin da aka yi musu wa'azi suka manta da shi suka yi watsi da shi sai Allah ya ce fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai muka bude musu kofofin tattalin arziki yayi kyau kofofin aminci yayi kyau ga karfin makamai ga karfin mulki komai da suke so fatahna alaihim hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna ganin ai mu ne America mu ne Ingila mu ne Faransa mun fi kowa babu kamar mu kuma babu wanda zai iya ja da mu sai Allah ya ce akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun sai muka kama su a afke muka mamaye su muka kama su baktatan sai gashi sun yi gumsun kasa magana ina fatan gane wannan kaga ashe mutum yana iya saban Allah Allah ya buɗa mai duk abin da yake so a cikin duniyar nan wai idan Allah ya baka gatan duniyar nan ba yana nuna Allah ya fi son ka bane kai wani lokaci ma in gatan yayi yawa alama ne cewa ma Allah baya son ka an gane akwai manyan manyan sahabbai wanda bayan rasuwar manzon Allah irin su Talha bin Ubaidillah mutum ne mai kuɗi bayan manzon Allah ya rasu sai kuɗin na ta ƙaruwa kuɗin na ta ƙaruwa wata rana sai ya fashe da kuka aka ce me yasa kake kuka alhali gashi wadatar ka kullun ƙaruwa yake yi yace wallahi yana jin tsoro kada ya zamanto istidraji ne yana jin tsoro kada ya zamanto an masa kiwon ragon layya ne irin yanda ake wa kafirai suna ƙara saba ma Allah Allah yana ƙara buɗa musu hanyoyin alkhairi an gane wannan ko to shine Allah yake cewa Allah zai kyale su su ci abinci su yi kiba su yi lafiya domin ya ji daɗin ƙona su idan muna so mu samu kyakkyawan misalin wannan akwai kyakkyawan misali na Karuna ko Allah cikin Al-Qur'ani ya ba mu labarin Karuna wani irin wadata ne ba a ba Karuna ba shin Karunan nan wadatar shi da yake ta ƙaruwa din nan ya nuna Allah yana son shi ne inna Karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin lalle Karuna yana daga cikin daliban annabi Musa alaihi salam amma daga baya da ya samu wadata ya kasaita fa baga alaihim sai ya musu tawaye yayi wa annabi Musa tawaye da mutanansa ya koma yana fada da annabi Musa da da'awansa sai Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun bashi wani irin taska na arziki ma inna mafatihahu latanu'u bil usba wanda mabudinsa mabudan wannan ainihin dukiya din yana yin nauyi ga taron jama'a an ce wannan usba wasu ce mutane tara ba sa iya daukan ki makullan da ake bude wuraren arzikin Karuna ina ba san gane mun bashi taska wanda mafatihahu latanu'u bil usba an gane ko wanda mabudan wannan dukiya yana yin nauyi ga taron jama'a latanu'u bil usbati ulil quwwa yana yin nauyi ga taron jama'a ma abota karfi in qala lahu qaumuhu la tafra a lokacin sai mutane suna cewa kada kai alfahari ba kai farin ciki wannan arziki da Allah ya baka kila fa kiwon ragon layya ne fa an gane ko kila fa amma ta lalade fa kada kai farin ciki inna Allah la yuhibbul farihin lalle Allah ta'ala baya son mai farin ciki mai alfahari da dukiya. Sai suka ce masa wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka. Yanzu irin abinda Allah ya ba America da Ingila da Faransa da sauran kasashen Turai, me ya kamata su yi da shi? Su nemi gidan lahira da shi. Amma shin me suka nema da shi? Sun nemi duniya da shi, sun nemi fada da addini da shi. Wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah, ya kai karuna, ka nema daga cikin abin da Allah ya baka, ka nemi gidan lahira da shi. Wala tansa nasibaka minad dunya, kada ka manta da rabanka na duniya ba. Nan ba wai an ce mutum kullun ya tare a masallaci bane, a'a, wato kana masallaci wani lokaci, wani lokaci kuma a fita aje a nema. An gane ko? Ka nemi gidan addinin musulunci, addinin masallaci ne, addinin kasuwa ne, addinin office ne, addinin makaranta ne. Ina ba san gane wannan shine ma'anar rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar. Ya Allah, ka bamu abu mai kyau a nan duniya, sannan ka bamu mai kyau a lahira, ka kwace mu daga azaban wuta. To saboda haka ana sai masa nasiha, saboda arzikin karuna karuwa yake yi, gashi kuma sabon Allah yake yi. To shine aka yi masa wannan wa'azi, inna Allaha la yuhibbul farihi. To nan take sai karuna ya fi ayyabi jikirji, da yaga ana masa nasiha sai ya fi jikirji, yace qala inna ma utituhu ala ilmi indi, yace wannan dukiya da kuke gani an bani shi ne akan ƙwarewa da nake da shi. Na fi kowa ƙwarewa akan sana'ata, shi yasa na fi kowa arziki. Ina ba ta lura, kaga nan wajen karuna yana alfahari da ƙwarewan shi ne ya bashi wannan dukiya. Amma kuma dukiyar na ta karuwa, sai Allah ya ce awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. Shin shi Fir'auna bai sani ba? Shi Karuna bai sani ba cewa an halakar da wasu alƙawar karnoni gabaninsa, wanda sun fi shi tsananin ƙarfi, sun fi shi kuma taron jama'a. In yana taƙama da jama'a ne, sun fi shi taron jama'a. Kuma ba a tambayan masu laifi game da laifinsu, Allah kawai yana musu azaba ne akan laifinsu. An gane, wata rana Karuna ya ci kwalliya sai ya fito, Allah yake ba mu labari. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, sai Karuna ya fito cikin mutanensa cikin kwalliya, ya ci kwalliya, ya hau doki mai an mai kwalliyan zinadi da azurfa. Qala allazina yuriduna alhayata dunya, sai irin mutanen da suke son rayuwar duniya, irin mutanen da suke kallon America, sai kai mutanen da sun mana nisa, sun muku nisa a mai a wajen addini, a mai kuka muku nisa kan harkar duniya. To lokacin da Karuna ya fito da jama'ansa ya ci kwalliya, qala allazina yuriduna alhayata dunya, sai wa'annan da suke son rayuwar duniya suka ce kai ya laita lana misla ma utiya Karun innahu lazu hazbin azim, kace kai dama a ce mu samu misalin abin da aka ba Karuna, dama a ba mu misalin abin da aka ba Karuna, saboda innahu lazu hazbin azim, lalle Karuna ma'abocin babban rabo ne, ya samu rabo mai girma. Wannan shine tunanin mutane da yawa, in sun ga kayi kuɗi to kai ne mai babban rabo. Idan Allah ya baka ƙarfin imani da ƙarfin aqida, ko da kana cikin talauci sai kai wulakantacce ne. An fahimci wannan ai? Amma a mahangan musulunci abinda ake fara dubawa a ce mutum yana da babban rabo shine mai aqidansa da imaninsa. Kuma mu 'yan Najeriya da muke dubawa, muna duba wane yana da wadata, wane yana hawa mota mai numfashi, wane yana zaune a gida mai tsada, ya gina gida iri, to sai mu ce wane wallahi ya more. To kaga tunanin mu 'yan Najeriya irin tunanin ainihin mutanen Karuna ne. Ko dama a ce a bamu misalin abin da aka ba Karuna, lalle ya more, innahu lazu hazbin azim. To a lokacin akwai manyan malamai na salafiya na wannan lokacin, malaman sunna na lokacin da suka ga mutane sun rutu da Karuna, kowa sai ya ringa kan wallahi Karuna ya more, da ma mu samu wadata irin nashi. Sai malaman sunna suka tsayu wandaka, suna ta yin wa'azi ga mutane, suna kokarin wayar da su kada ku rudu da dukiyar da aka ba Karuna. Kiwon ragon layya ne, istidraji ne. Qala allazina utul ilm waylakum thawabul lahi khairul liman amana wa amila salihan, wa innan da aka ba su ilimi manyan malamai na sunna na wannan lokacin suka ce kai can ku abin tausayi ya tabbata a gare ku, sawabun lahi khairun liman amana wa amila salihan, ladan Allah yafi alkhairi, karfin imani, karfin aqida gare ku yafi alkhairi ga wanda yayi imani kuma yayi aiki mai kyau. In har kana da hankali, kai da Allah ya ba karfin imani, kafi morewa a wajen Allah, Allah ya fi son ka. Wa ma yulqaha illa sabirun, babu wanda ake hadawa da wannan karfin aqida, karfin imani waye waye, sai masu hakuri. An gane wannan ai? To karshen al'amarin me ya same shi? Faka sabna biji wa bidarin al-ard, an gane? Sai muka shafe shi da gidan da ya mallaka da dukiyarsa, muka shafe shi kasa, an bude kasa ya shige gaba daya. Allah yake fa ma kana lahu min quwwatin yansurunahu min dunillahi min fi'atin, fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi, yace bai kasance yana da wasu irin jama'a ba da za su iya kare shi kuma bayan Allah. Wa ma kana minal muntazirin, shi kuma bai kasance mai iya kare kansa ba. Me ya faru? An ce wata rana, saboda yaga ya mallaki dukiya yayi karfi sosai, sai yazo ya samu wata karuwa ya hada kai da ita, kamar yadda wasu malaman tarihi suka ce cewa yana so Annabi Musa a daina sauraron wa'azin shi, yana so ya bata miji suna, saboda Annabi Musa ya dame shi da wa'azi. Ya samu karuwa ya biya ta kai tsada a matsayin za ta je ta ce yayi zina da ita, saboda a zo mai da mutunci. Annabi Musa yana tsaye yana wa'azi, yana ya ku mutane ku ji tsoron Allah, a daina yin zina. Duk wanda ya yi zina har ya zo hannunmu, in ya taba yin aure za a jefe shi, in bai taba yin aure ba za a yi masa bulala. Yana ta wa'azi, yana ta wa'azi, kawai sai wani, sai kawai sai shi Karuna sai ce ma Annabi Musa, to wannan magana da ka faɗa cewa wanda ya taba yin zina za a bai kaza, koda kai ne, sai ce koda ni ne mana, koda kai ne, yace koda ni ne. To ai kai zina da wata mata, yace wace mata? Kai zina da wacce mutane ma sun sani, yace subhanallah ni da yin zina, yace eh, to kira matan, ga mutane an taru, ni da yin zina, yace kira ta. Da ya kira ta, Annabi Musa ya roki Allah, ya roki Allah, Allah ya tsare shi. Matar tana zuwa, yace baiwa Allah, dan Allah mun taba samu wani alaka da ke, kawai sai Allah ya sa mutu farjini, kawai sai jikinta ya kama rawa. Tana ganin Annabi Musa sai jikinta ya kama rawa, ta rikice gaba daya, yace wallahi ba mu taba samu wani alaka ba, Karuna ne ya biya ni kudi kaza, yace in zo in bata ma suna a gaban taron jama'a, wallahi ba gaskiya bane. Annabi Musa ya gode ma Allah, ya yi sujjada a gare shi. Nan take Annabi Musa yace, ya Allah, bawanka ka bashi dukiya, gashi kuma dukiyar nan yana ta karuwa, yana amfani da dukiyar nan wajen fada da addinin musulunci da masu da'awa, ya Allah kai mun maganin shi. To wannan shine addu'ar da Annabi Musa alaihi salam ya yana yin wannan addu'a, sai Allah ya bude kasa gaba ɗaya da shi da dukiyarsa gaba ɗaya. Malaman tafsiri sun ce wato an kifar da shi, an shafe shi da shi da dukiyarsa, don kar a yi tsammani Annabi Musa yana hasada da dukiyar ne, kila yana so ne a halakar da Karuna shi ya kwashe dukiyar. Shine sai Allah ya ce faka sabna bihi wa bidarihi al-ard, sai muka shafe shi da gidansa ga ƙasa. Fa ma kana lahu min quwwatin min fi'atin yansurunahu min dunillah, sai zan ba shi da wasu jama'a da za su iya kare shi kuma bayan Allah, kuma shi baya iya kare kansa. To yaya wayannan mutane da suke ta sha'awansa, wayannan mutane da suke ta sha'awan Karuna, suna ganin Karuna ai ya more, kai ai mai babban rabo ne, babu wanda ya fi shi morewa. Me Allah ya ce game da su daga baya? Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr yaquluna wai ka'anna Allah yafsu rizqa liman yasha'u wa yaqdir liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, sai wayannan da suke ta burin Allah ya ba su dukiya irin na Karuna, sai suka wayi gari suna kai wai, ashe Allah yana bada arziki ga wanda ya so daga cikin mutane kuma yake da iko. Kaga Karuna kafiri ne mai fada da musulunci, amma Allah ya ba shi dukiya, an gane? Laula amanna Allahu alaina lakasafa bina, irin yadda muke ta sha'awar dukiyar Karuna muna cewa Allah ya ba mu dukiya irin nashi, da ba dan Allah ya mana baiwa da manyan malamai na sunna na wannan lokacin ba, laka safa bina, mu ma da Allah ya shafe mu. Wai ka annahu la yuflihul kafirun, kai wai, ashe kafiri bai taba samun nasara. Ko da kaga kafiri ya samu nasara, tattalin arziki yayi kyau, yana da karfin makamai, yana da taron jama'a, yana da lafiya, yana da kaza, kiwon ragon lalle ne, istidraji ne. To wannan shine kyakkyawan misali da zamu iya fahimta. To sannan in muna so mu gane abin da kyau, mu gane in Allah ya so, in Allah yana kinka, yana iya baka wadata, ba mutum wadata ba ya nuna Allah yana wani lokaci Allah yakan baka wadata ya taka ruwa dan baya farka ne ba an gane wani lokaci kuma Allah yakan kuntatawa mutum saboda Allah ta'ala yana son shi akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan ko idza ahabba qauman ibtalahu lalle Allah ta'ala in yana son mutane sai Allah ya jarabe su in Allah yana son ka sai ya jarabe ka faman radiya falahu rida wa man saqida falahu suqt lalle Allah in yana son mutane sai ya jarabe su da talauci jarabe su da rashin lafiya ya jarabe su da rashin kwanciyar hankali an gane duk wanda ya yarda da jarabawan Allah yayi hakuri zai samu yardan Allah wanda kuma yayi fushi da jarabawan Allah zai gamu da fushin Allah sannan a wani hadisi manzo Allah yana cewa idza arada Allahu bi abdihi khairan ajjala lahu al'uqubati dunya idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya gaggauta mai azaba a duniya ina fatan gane tun a duniya sai Allah ya gaggauta ma azaba in ka mutu kawai zaka shiga aljanna ko kuma Allah yana gaggauta ma azaba saboda kai nadama ka zo ka tuba daga zanubinka Allah tun a duniya zai nuna maka kurakuranka saboda yana so ka dawo ka tuba zuwa ga Allah ka gyara kurakuranka Allah yana son ka da alkhairi kenan to yanzu da mu ɗan Najeriya wanda kurakuran da muke yi Allah bai kyale mu ba muna yin zanubi Allah yana jarraba mu da abubuwa daban-daban ko muna yin zanubi Allah ya jarraba mu da ƴan ta'adda Allah ya jarraba mu da kidnappers Allah ya jarraba mu da yunwa Allah ya jarraba mu da shugabanni Allah ya jarraba mu da abubuwa da yawa ko to saboda haka Allah in yana son bawa da alkhairi tun a duniya sai Allah ya gaggauta mishi azaba saboda azaban nan ya zama to kafara a gare shi ina ba san gane wannan yauwa in Allah ya jarabi mutum da azaba in mai imani ne zai ce lalle Allah ta'ala yana so na ne shi yasa tun a duniya Allah ya nuna mun bari in yi saurin in tuba in gyara aiki na amma idan Allah bai son ka da alkhairi sai ya barka yayi ta baka arziki gashi kana saban Allah idan ka mutu sai mutum kawai ya ji shi a wutan jahannama wa idza arada Allahu bi abdihi sharran amsaka anhu bi dhanbi idan Allah yana son bawansa da sharri sai Allah ya kyale shi da zanubinsa yayi ta zanubi Allah yana kyale shi yana yin zanubi yana ƙara samun arziki da lafiya hatta yuwasiya bihi yawmal qiyama har sai ya cika masa sakamako da wannan abun gobe kiyama Allah zai kyale shi har ya mutu ya gamu da Allah ta'ala to kaga duk wannan alama ne da sauransu sannan akwai wani hadisi shi ma ingantacce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza arada Allahu bi abdin khairan yusib minhu in Allah yana son bawa da alkhairi sai ya jarabe shi da musibu kala kala kuma idan Allah ya jarabe ka da musiba alama ne cewa baya son ka a Allah na cewa ma min musibatin tusibul muslima inji manzo Allah illa kaffara Allahu biha anhu hatta shauka yushakuha babu wani musiba da zaka samu musulmi face an kankare mai zanubai saboda wannan har kayan ma da yake takawa ina fatan an gane wannan so laka Allah yana son ƴan Najeriya da alkhairi shi yasa yake ta jaraba su yana musu azaba kala kala saboda su yi sauri su gane kurakuran su su gaggauta tuba lahira shine gidan gaskiya ba duniya ba lahira shine me gidan gaskiya Allah yana son mu da alkhairi ne ba shi yasa kaga irin waɗannan azabobi kala kala duk wani mai hankali ya kamata ya gane fa lalle fa mun yi wa Allah laifi ne Allah yake fushi da mu ƴan Najeriya Allah ta'ala yake gana mana azaba Allah ya sa mana tsoro Allah ya sa mana yunwa Allah ya sa mana rashin zaman lafiya to yaya za a yi wannan tsoro ya gushi a gare mu nasin alqur'ani ya faɗa wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau cewa la yastakhlifannahum fil ard lalle zai shugabantar da su a doron ƙasa kama istakhlafa allazina min qablihim kamar yanda ya shugabantar da waɗanda suka zo gabanin su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum Allah ta'ala zai tabbatar musu addinin da ya zaba musu an gane Allah zai tabbatar musu shi a doron ƙasa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu bayan tsoron su a samu aminci. Ina fatan gane, da suna cikin tsoro da fargaba, Allah zai musanya musu su samu aminci. Me zai sanya su samu wannan aminci daga tsoro? Me Allah ya ce, ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a, shine su bauta mini kasa hada ni da kowa. Idan mutane suka rike Allah suka bauta mai shi kadai ba sa shirka da shi, Allah ta'ala zai cire musu tsoro, Allah zai ba su ainihin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma ya kamata mu fahimci wani abu da kyau, wato kasancewan Allah ya azurta ka baya nuna wai kai ne Allah ya fi so, kamar yadda wani ke tare kaiwa ne ya more wallahi Allah yana san shi. Kaga ya mallaki gidaje masu yawa, ya mallaki motoci, yana da hanyoyin samun kuɗi masu yawa, amma mu ba, talauci ya fi sai kashe mu. To wannan shine alamar cewa Allah ya fi san shi, shin haka ne abun? A cikin ayan Qur'ani Allah ya nuna da ba dan ba dan ba, da ba dan kada Allah ya kyale mu haka nan, da ba dan kada Allah ya kyale mu haka nan ba. An gane ko? Da Allah ya dauki dukiya ya ba kafirai, Allah da zai dauki wadata gaba ɗaya ya ba arna, saboda duniya a wajen Allah banzan abu ne ba. To abinda ya sanya Allah bai dauki dukiya din gurgun ya ba arna ba, saboda mu din nan za mu zo hankalin mu zai koma kansu, za mu ce to kalli America ba su yi biyayya ga Allah ba amma suna cikin jin daɗi, ga America ba su yi kaza ba suna cikin kaza, to mu ma bari mu bi irin aqidansu. Shi dan adam in yaga kana da wadata za ka ga yana maka biyayya. Me yasa kake ganin mutanen duniya suna bin America da Ingila yanzu akan maganganu? To me kuke tunani da Allah zai sanya musulmi ya zama musulmi ba su da wadata kwata kwata? Musulmai suna zaune a gidan bukka amma kafirai suke zama a gidan gwalagwalai. Shin in za ka yi da'awa waye zai saurare ka? Waye za ka kira shi ya zo ya musulunta ya zama talaka, ya zama to cikin talauci da tsiya? Haka za a ce ko? To shi yasa Allah ta'ala yake gaya mana a cikin Alkur'ani, abinda ya sa ma kaga Allah ya yi 50-50, ya dan ɗauki dukiya ya ba musulmi, alhali wannan abin duniyan banza ne. Abinda ya sa ya ba musulmi, domin kada musulmi su zo su yi ridda. Da ba dan kada musulmi su yi ridda ba, da sai Allah ya ɗauki duniya gaba ɗaya ya ba arna, domin duniya a wajen Allah bai kai darajar fuffukin sauro ba. Laula an yakuna an-nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un. Allah yace laula an yakuna an-nasu ummatan wahida, da ba dan kada mutanen duniya su zamanto al'umma ɗaya ba, da ba dan kada mutanen duniya su zama kafirai ba. An gane ko? Laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddatin, da mun sanya ga wanda yake kafirce mu Allah, da mun sanya ga gidajen duk wani kafiri sai mu sanya mai rufi na azurfa, za a sanya mai rufi na azurfa, wa ma'arij za a sanya mai matakala, gidan sama ne nashi, matakala na azurfa, alaiha yazharu suna takawa zuwa sama, zuwa gidan sama. Sannan wali buyutihim abwaban wa sururan, sannan kuma dakunan su gidajen za a sanya musu kofofi na azurfa da gadaje na azurfa. An gane? Sai Allah ya ce wa zukhrufa, kai har ma na zinari ma za mu sanya musu gado na zinari, matakala na zinari, window na zinari, komai na zinari. Sai Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya, ya duk wannan ba wani abu bane ba, duk wannan abun gaba daya jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci. Haka Allah ya kira abu mata'ul hayati dunya ne, jin dadi ne na rayuwa mafi kaskanci. Wal'akhiratu inda rabbika lilmuttaqin, lahira a wajen ubangijinka na masu tsoron Allah ne. Lahira ba mai shiga sai mai tsoron Allah, amma duniya ba, ko wani kwamata la yana samun duniya. Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Kun gane wannan ko? To yanzu mun san hikima yanzu da ya sanya kenan Allah yake ba da dukiya ga musulmi da kafiri ko? Saboda da za a ba kafirai su kadai, da musulmi za su yi ridda. To kun ga wannan shine dalilin da yasa kuke ganin Allah baya son kafirai amma yana ba su wadata. Kafirai suna saban Allah, Allah yana ƙara ba su wadata. Ana kiran wannan istidraj, kiwon ragon layya. Amma ka'ida na asali shine idan mutane suna yin saban Allah, to Allah subhanahu wata'ala yana jaraba su da ainihin shuwagabanni azzalumai. idan mutane azzalumai ne a ka'ida ya kamata a ce shugabannin su ma azzalumai ne idan kuma aka ba su shugabanni adilai to Allah ta'ala zai toshe kwakwalwar shugabannin su kasa yin adalci shine ka'idan kamata kunu yu walla alaikum wa kazalika nuwalli ba'da zalimin ba'dan bima kanu yaksubun haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashe saboda abin da suke aikatawa shine imamu tahawi yake magana mai sharhin tahawi yake cewa fa iza arada ra'iya ay Allah yuzlamu falyatruku zulma idan talakawa suna so kada azalince su to su bar zalunci su ma amma in dai mu talakawa muna yin zalunci to Allah ta'ala zai jarabe mu da ainihin zalunci kala kala to insha Allah za mu tsaya nan kuma za mu ci gaba da wannan bayani din an gane ko yanzu muna cikin na hudu yanzu za mu shiga cikin suratul isra aya ta 81
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
نعم الله تعالى هنا تشوى وقل كتي يا رسول الله جاء الحق وزهق الباطل قسكيا تازو كو قسكيا يازو واتو برنا كما يابوشي قسكيا يازو برنا يابوشي إن الباطل كان زهوقا للي برنا يكفن شيء ميبوشي واني داما إذن كذا كابريزنا تيم برنا ko masu yin barna suna ta yin barna kada ku yi tsammanin cewa wannan barna mai tabbata ne in kuna so ku yi maganin barna ko mutane ku ji tsoron Allah ku gani in kun yi biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai kusan muku da zalunci ko wani zalunci Allah zai kusan muku da kafirci ko wani kafirci Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi da Imam Tirmidhi daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ مكة شكرا فتحوا مكة شكرا دعك شو مكة رياج وحول الكعبة 360 نصبا الحالي جيفا الكعبة أخوي فما كانت دي حد ريوك نسجن النبي يازو يا شيخ مكة لوكا شن دي شو مكة رياج جيفا الكعبة انشي وهي كعبة دي فما كانت ريوك نسجن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعنها بمهذري كو بمختري سي النبي يا كما yana sukan wannan yana zunguran wayannan goma ka da sandansa wani sanda mai lankwasashen hannu haka annabi ya rike sai dan zungurgunkin in ya zungura sai gunki ya fadi wa rubama kala bi udin wato a wata ruwaya an ce yana zunguran wayannan goma ka da wani ice yana cewa ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuka lalle gaskiya yazo kuma ƙarya ya gushe lalle barna ya kasance dama mai gushewa ne shi ha to saboda haka wannan shine ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuka wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id wato barna ba zai ƙara faruwa a ƙasar Makka ba sannan ba zai ƙara dawowa Makka ba bayan ya riga ya gushe wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da wannan lafazi na wa ma yubdi wal batil wa ma yuhi yace haza hadithun hasanun sahih haka nan shi ma hadisi yazo cikin gunki yazo cikin muslim shi ma an ce nusban a cikin wata ruwaya an ce sanaman gumaka malamai suka ce wato wannan adadi ya kasance 360 li'annahum kanu yu'azzimuna fi kulli yawmin sanaman domin su larabawa sun kasance suna girmamawa kowane yini suna girmama ainihin gunki daya wa yakhusuna a'zama habi yawmaini suna kebance wanda yafi girma daga cikin gumaka da kwanaki guda biyu to da kuma inda yake cewa sai annabi ya kama sukan ainihin gumakan yana zunguran shi da ice a hannunsa an gane ko to yake cewa wato to kaga wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri lokaci mai tsawo manzo Allah ya shekara 23 yana ganin wayannan gumaka a Ka'aba, yana kallon wayannan gumaka a ina a Ka'aba, gumaka 360. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi dawafi, in yana so ya dawafi, haka yake kauce ma wayannan gumaka din. Yanzu mu masu da'awa na wannan zamani, musamman samari, zamu iya wannan hakuri shekara 23 muna kallon gunki shirka a masallacin mu? Kama a ce yanzu masallacin malam bako a kewaye shi da gumaka, sai wani malami ya ce to dan Allah ɗan uwa mu yi sallan mu, kada wanda ya kuskura ya taba wannan gumaka. Lokaci zai zo nan gaba wanda za mu yi ƙarfi, in muka yi ƙarfi a lokacin nan cikin sauƙi za mu taɓa wayannan gumaka ɗin. Shin kuna ganin samari za su saurari malamai? Me za su ce? Za su ce gaskiya sun fahimci wayannan malamai sun yi laushi, malaman nan sun sha shayi sun yi laushi, ya zamanto suna jin tsoron mutuwa. Sai aka rama kallawa, idan ku kuna jin tsoron mutuwa aka rama kallawa, ku kyale mu za mu iya. Ina fatan gane wannan. To su ko malamai suna kallon cewa in an taɓa wayannan gumaka a lokacin nan, gumaka a lokacin su ke da gwamnati, an gane ko sojoji nasu ne, ƴan sanda nasu ne, komai nasu ne. A lokacin da manzon Allah ya fara da'awa, musulmi ƴan kaɗan ne, ba su da yawa. Da manzon Allah zai biye ma hamasa, manzon Allah ya ce to duk da yake mu musulmi ƴan kaɗan ne, ai muna da gaskiya. In dai mutum na da gaskiya, Allah yana taimakon shi. Kafirai sun kai miliyan 2, mu musulmi mu 30 ne. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katira bi idhnillah. Ina fatan gane wannan. To sai kaga wani ya janyo wannan aya cewa ai an ce ana samun da yawa ake samun wasu jama'a ƴan kaɗan, sirrin jayi jama'a mafi yawa, jama'a masu yawa da izinin Allah. Saboda haka ya kamata kawai mu yi kundin bala a je a karye wayannan gumaka. Mu 30 za mu iya dumfara mutane miliyan 2 da izinin Allah. Wallahu ma as-sabiri, Allah yana tare da masu haƙuri. Ina fatan gane wannan. To kaga manzon Allah, sai Allah ya bamu manzo mai hangen nesa, manzo mai zurfin tunani, manzo mai hikima, ko manzo mai tausayi. Domin in ba mai tausayi bane, sai ya tura samari cikin hallaka. Kawai zai ce kawai in dare yayi, kawai mu 30 din nan mu je a rugurguza gunkin, yazo kawai sai mu bace. Kawai mu je mu boye kawai. Kaga ɗaya bayan ɗaya za a ringa neman wayannan da suka musulunta, ɗaya bayan ɗaya sai an ga bayansu gaba ɗaya. An gane? Manzon Allah ya zo Makka lokacin da kafirci ya yi katutu gaba ɗaya. Duk duniya gaba ɗaya lokacin ba kafirai ne. Lokacin manzon Allah ne fa da sahabbansa ƴan kaɗan suke musulmi. Me kuke tunani da manzon Allah zai yi amfani da wannan hamasa da adifa ya ce kawai a yi kundin bala, a yi kaza, duk abin da zai faru sai dai ya faru? Kuna ganin da musulunci ya kai gare mu yanzu? Wani mawaki yana ba mu labarin irin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a lokacin da ya zo ya fara da'awa. An gane? Duk da Qur'ani ya ba mu labarin halin. Ko? Laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kaga Allah ya faɗi irin halin da ake ciki, ana cikin wani irin bata bayyanan ne. Sai Allah ya turo manzon Allah cikin wannan hali. Shine wani mawaki ke cewa summa kana an-nabiyyu yad'u ila Allahi wa fil kufri najdatu wa iba'u umma man ushriba qulubuhum al-kufra fada'u dalali fihim aya'u fara'ayna ayatihi fatadaina wa idha al-haqqu ja'a zala al-mira'u. An gane? Ji sannan sai manzon Allah ya miƙe a lokacin nan yad'u ila Allah, yana kira zuwa ga Allah. Wa fil kufri najdatu wa iba'u, a lokacin kafirci yana da tsauri, yana da tsauri da ƙarfi kuma ga kangarewa. Kun ga yadda ya siffanta kafirci a lokacin? Kafirci yana da tsauri ga kangarewa. An gane? Annabi yana kira, yana kiran wa? Yana kiran umaman ushribat qulubuhum al-kufr fada'u dalali fihim aya'u. Yana kiran wasu al'umma wanda an cakuɗa kafirci a cikin zuciyarsu, kuma fada'u dalali fihim aya'u, cuta na kafirci yayi wuyan magani a cikin su. Ka duba wannan sifa din, cutan kafirci yayi wuyan magani a cikin su. Shawara aina ayatihi fata daina wa idhal haqqu ja'a zala al-mira'u, yace mun ga mu'jizozin manzon Allah sai muka samu shari'a. Dama idan gaskiya ya zo, ai shikenan jayayya ya kare. An gane wannan ko? ja al-haqq wa zahaqa al-batil kenan to kaga manzon Allah yazo yana kira zuwa ga Allah cikin wannan hali wanda duk duniya gaba ɗaya kafirci ne misali yana kiran wasu al'umma wanda an cakuɗa ainihin kafirci a cikin zukatansu alhali kuma fada'u dalal fihim aya'u cutan bata a cikin su mai wuyan magani ne wanda ainihin Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama a cikin littafin sa Sharh Masail al-Jahiliya yayi mana bayanin wannan al'amari yace kafin manzon Allah ya zo duniya kana al'alam kulluhu yamuju fi dalalin wa kufrin wa ilhad kafin manzon Allah ya zo duniya ya kasance duniya gaba ɗaya yana ambaliya cikin bata da kafirci da kuma ilhadi an gane ko yace li annar risalat as-sadiqa indarasat saboda sakonni da suka gabata sun riga sun rushe babu wani sako duk wani sako na annabawa sun riga sun rushe babu su gaba daya sai zama to duniya gaba daya tana cikin aljahiliya al'amma jahiliya na gaba daya sai ke cewa yahudawa sun karkatar da littafin sa at-taura sun canza shi daga yanda yake sun shigar a cikin sa da yawa daga cikin kafirci da kuma bata da wasu miyagun abubuwa wanda suka shigar a cikin at-taura sai ya zama to wannan at-taura na wannan zamani ya tashi daga littafin Allah ya koma wani abu daban sannan haka nan su ma nasara sun canza littafin injila daga yanda yake zamanin annabi Isa sai ke cewa me yasa suka canza su kristoci suka canza addinin su yace akwai wani mutum yuqalu lahu bulus akwai wani mutum ana kiran shi bulus an gane ko Shawul ya kasance ba yahude ne shi haqidan ala rasulullah mai tsananin adawa ga manzon Allah sallallahu ga manzon Allah Isa shi asalin shi ba yahude ne yana tsananin adawa ga manzon Allah Isa alaihi salam to wannan mutumin yana tafada da addinin annabi Isa bai samu nasara ba sai ga cewa mutane suna ta ƙara shiga cikin addinin annabi Isa to da yaga ka sai ce in kun san wata ba ku san wata ba shine sai bayan rasuwan annabi Isa sai wannan bawan Allah Bulus sai ya zo ya labe zuwa ga makirci da yaudara saboda yana so ya lalata addinin annabi Isa alaihi salam sai wannan bawan Allah Bulus sai ya bayyana da imani da annabi Isa sai ya fito ya nuna cewa ya yi imani wai wata ran yana cikin tafiya kawai sai ya ga wani haske da ya ga wani haske kawai sai ya faɗi ya sume da ya farfaɗo daga wannan suma sai annabi Isa ya ce masa ya kai Bulus me yasa kake faɗa da ni ne wai tun daga lokacin sai ya zo ya tuba ya koma shi ma ya koma daga cikin masu yaɗa addinin annabi Isa alaihi salam to a lokacin nan sai ya ce shi ya ga wani mafarki annabi Isa ya yi magana da shi nan take shi ya yi imani da annabi Isa kawai nan take sai ya mai da kanshi manzo cewa shi ma ana yi masa wahayi shi Bulus a lokacin nan sai kristoci na wannan zamanin wato mabiya annabi Isa alaihi salam sai suka yadda da maganarsa suka zuka a gaskata shi to nan take Bulus din nan cikin hikima da wayo haka ya dauki injila wanda Allah ya saukar ga annabi Isa ya shigar da abubuwa da yawa a cikin su ya shigar da ainihin bautan gunki da shirka kala-kala da kafirci a cikin ainihin linjila sai ya zamanto wannan linjila ya riga ya zamanto ba shine linjilan da aka saukar ga annabi Isa alaihi salam ba an gane ko Bulus din nan ya shigar a cikin injila ya shigar da aqida na at-taslis cewa Allah uku ne Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki ya shigar a cikin sa an gane ko sannan kuma ya shigar a cikin bible ya shigar da annabi Isa dan Allah ne ya shigar a cikin sa annabi Isa shi kanshi Allah ne ya shigar a cikin sa umurni da bautan ainihin cross kai ya shigar da ainihin kafirci kala-kala masu muni sai ya zamanto mutanen annabi Isa na lokacin suka gaskata shi akan cewa shi babban malami ne mai tsoron Allah cewa shi mumini ne sai suka lakaba mai suna bir rasul bulus wato manzo bulus ai manzon annabi Isa a nasrayawan da kuma nufin lalata addinin annabi Isa to shi wannan bulus din da ya zauna a cikin mutanen annabi Isa ya samu nasara wajen lalata aqidar mutane har ya zamanto ya canza addinin annabi Isa alaihi salam ya shigar da barna to kun ga wannan shine halin ahlul kitab kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya zo wannan shine halin ahlul kitab kaga ahlul kitab lokacin nan sun kafirce wa Allah sun fada cikin jahiliya sai dai wasu ƴan jama'a kadan da sun kasance akan addini ingantacce amma kuma mafi yawa daga cikin su suna kan kafirci da karkacewa akan addinin Allah amma su larabawa fa na an gama da ainihin sunan Sara da Yahudawa larabawa sun kasance kashi biyu akwai kashin farko wato sun bi addinan da suka gabata kashin farko sun bi addinin Nasara wasu sun bi addinin Yahudanci wasu sun bi addinin Majusanci masu bautan wuta sannan wasu bangare sun kasance akan addinin Annabi Ibrahim bi ma'ana addinin da Annabi Ibrahim ya karantar da shi da ɗansa Isma'il kafin ya bar duniya akwai waɗanda suka tsaya kan wannan addini al-Hanafiya qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan iyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin to addinin Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il musamman ma a can Hijaz Makka da Madina mafi an samu wasu mutane wanda ƴan kadan ne sun tsaya kan addinin tauhidi an gane ko ka san Annabi Ibrahim ya karanta tauhidi kafin ya bar duniya an gane wato kafiran Makka wato mutanen Makka a da kafin wato kafin hijira asalin su musulmi ne ba mutanen Makka bautan gunki daga baya ya zo ba wai asalin addinin su bautan gunki bane asalin su Annabi Ibrahim da dan shi Isma'il su ne suka gina su akan tauhidi har ma ya zamanto an gina musu Ka'aba suna aikin haji an gane duk da manzo Allah ya zo ya tarar da ainihin kafiran Makka suna aikin haji ya zo ya tarar da kafiran Makka suna yin wasu abubuwa na musulunci amma kuma sun cakuɗa wannan musulunci da shirka an gane ko to menene dalilin da ya sanya kafiran Makka suka yi ridda alhali da suna kan tauhidi shine Allah ta'ala yake shine yake bamu labari a nan kamar yadda Sheikh Fawzan ya faɗa cewa har ya zamanto wani mutum ya bayyana ana kiran wannan mutumin Amr bin Luhai al-Khuzai wannan mutumin shine ya canza addinin Larabawa daga addinin musulunci na tauhidi zuwa ga addini na bautan gunki Amr bin Luhai al-Khuzai ya kasance shi Amr din nan sarki ne shi a kasar Hijaz yana sarautar Makka da Madina kuma mutum ne wanda yake yana bayyanar da ainihin bauta zai yanka dabbobi ya raba wayannan dabbobi ya raba su kawai ya raba wa talakawa sannan ga yawan ibada kuma yana da dabi'u masu kyau ga kyauta ga hakuri ga cika alƙawari ga faɗin gaskiya ga kaza yana da wasu irin dabi'u masu kyau wanda saboda wayannan dabi'u sai ya samu amsuwa cikin al'umma shi wannan bawan Allah ya zamanto al'umma suna kallon shi a matsayin wani karamin waliyi ko babban waliyi ma ana nan wannan bawan Allah Amr bin Luhai sai ya yi tafiya zuwa kasar Sham domin ya je ya magani ba shi da lafiya to a lokacin da ya je kasar Sham sai ya samu mutanen Sham suna bauta wa gumaka a nan sai ya tambaye su me yasa kuke bauta wa gumaka suka ce a waɗannan gumakan ba su ne suke halittar mu ba gumakan nan ba sa halitta mu ba su ke ba mu arziki ba ba su ke kashe mu ba su ke rayar da mu ba a gumakan muna riƙe su ne tsami tsakaninmu da Allah mu mun yadda akwai Allah kuma Allah ke bayarwa amma ba za mu roƙi Allah kai tsaye ba in za mu roƙe shi ne ta hanyar tsami to saboda haka muna riƙe wayannan gumaka ne tsami tsakaninmu da Allah to a lokacin nan da suka yi masa bayani nan take sai ya gamsu sai gaskiya na gamsu da maganan ku tunda kun ce akwai Allah amma waɗannan ana kamun kafa da su ne shine sai ya ce su bashi aron gunki guda ɗaya sai suka bashi gunki guda ɗaya shine hubal shine yazo daga Sham da ya dawo daga Sham sai yazo musu da wani gunki tare da shi wannan gunki shine hubal daga baya kuma sai yazo ya haƙa rami yazo ya binciko gumakan da aka binne tun zamanin Annabi Nuhu gumakan da aka binne tun zamanin Annabi Nuhu alaihi salam ya zo ya haƙo su gaba ɗaya su wadda da su suwa'a da su Yahusa da Ya'uq da Nasra da wasunsu duk ya haƙo su wanda ya kasance tufana ya riga ya shafe shi ana ta nuna mun lokaci ya yi to insha Allah mun ji abin da aka ce ya kasance ya haƙo wa'annan gumaka wanda wanda ruwan tufa da ya riga ya lullube su. To insha Allah zamu yi karin bayani, Allah ya kai mu gobe insha Allah. Wa alaikum salam. Jazakumullahu khairan. Hankali na ya dauke da nace rasuwa. Wato lokacin da Allah ta'ala ya dauke Annabi Isa zuwa sama, dan Annabi Isa alaihi salam bai rasu ba, wannan shine abin da ya tabbata cikin hadisai ingantattu mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine aqidan ahlus sunna gabaki dai, babu sabani a kan shi. Allah shi taimake mu. Wa alaikum salam. Shekara ai manzo Allah ya fara da'awa a Makka, ya shekara nawa a Makka? Shekara 13 a Makka, sannan yayi ko yayi 10 a Madina. Ai din yana yaki da kuma kan ne duk zaman da ya shekara 13 nan. Ai ana ta yaki, yaki ne tsakanin masu bautan gunki da masu bautan Allah. A ina ai an samu nasara ne fa lokacin fatawar Makka, bayan Annabi yana Madina aka zo aka ci Makka bayan shekara 10, bayan ya shekara 13 nan, ya shekara 10 a can, sannan daga ba aka zo Madina, aka zo daga Madina aka zo Makka. Annabi ya zo hajjin ban kwana, a lokacin ya zo ya rusa duk gumakan gaba daya. Ai kusan Annabi ya kusan barin duniya kafin ya rusa gumakan, ba wai barin shi Makka bane ya rusa gumakan la. Insha Allah. To Allah shi taimake mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.